فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومطلبيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وليا تبتغى ونجي من جبا وكسا ليساك هذا a wannan wuri mai albarka a wannan majalisi domin ci gaba da tafsiri daga littafin Allah mai tsarki. A yau wannan yammaci na 24 ga watan Ramadana shekara ta 1439 wanda ya daidai da 9 ga watan 6 miladiya 2018 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana taimako ya ƙara mana ƙarfin imani da riƙo da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ji kan mawallafin wannan littafin Sheikh Abubakar Gumi tare da almajirinsa Sheikh Ismail Idris Zakariya wanda Allah ya mahi ya jagoranci kafa kungiyar jama'a fi zalatin bid'a wa iqamati sunna. Wayannan malamai sun koma ga Allah. Allah ya karbi kyawun ayyukansu ya yi musu kurakuma. Muna addu'a ga dukkan malaman sunna. Allah ya ƙara musu rahama da gafara. Ma khalifan malam wato Sheikh Muhammad Sani ya haya dingin mu ne masa addu'a. Allah shi ne shi jagora. Allah ya kara mai taimako.
Allahumma amin.
Allah ya taimaki shugabannin mu baki daya ya musu jagora ya karfafa su. Muna cikin suratul Nisa mun tsaya aya ta 127 wanda cikin tafsirin wannan aya mun ji bayani akan matsayin shari'ar musulunci game da haƙƙin mata. Shari'ar musulunci ta baiwa mata haƙƙi, ta kare su, martaba su, ta girmama su, ta azama su, ta karama su. Don haka babu wato filin suka ga musulunci cewa addinin musulunci ya tauye mace ko ya wulakanta ta. Wannan farfaganda ƙarya ce. To za mu tashi aya ta 128 wanda yake duka bayani ne, ci gaba da bayani ne akan sha'anin mace a musulunci. Allah Maɗaukin Sarki ya ce wa imra'atun in ya zan wata mace marfu'un bi fi'lin yufassiruhu khafat ta ji tsoro da waqa'at tana hasashe min ba'daha daga mijinta ay zawjaha nushuzan cewa ya yi mata nushuzi ashe hadda namiji yana nushuzi ana cewa imra'atun nashazat ga kuma na ce zawjin nashaja to sai dai can wajen mace ana fassara nushuzul mar'ati shi ne ta saba ma mijinta ko ta saba ma umarnin Allah to yayi haka to za a ɗauki mataki kamar da aka yi bayani na yi mata wa'azi da sauran abin da zai biyo baya to shi kuma nan nushuzul zawji shi ne tarafu'an tana jin tsoron ya ɗauke mata kai bi tarki mudaja'atiha wato ya bar kwanciya da ita wata kasiri da yin takaitawa fi nafaqatiha ya rike hannu wajen ciyar da ita wato ko tufatar da ita da sauran haƙoƙinta na aure libughdiha saboda ya samu ƙin ƙiƙiwanta ya kita wa tumuhiya ilayhi ila ajmala minha wato ko kuma saboda yana hangen wata yana cinkan wata can wadda yake son ya auro aw i'radan ko mace ta ji tsoron bijirewa anha wato bi waje himiji ya bijire mata ya kawo da kanshi daga gare ta to in mace tana jin tsoron wannan ga wani mataki da shari'a ta bata don ta ɗauka don a magance wannan matsalar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala junaha alaihima an yasalaha kamar da alar mai kanta amma mu kira da aka ba gare mu an yusliha ko an yusliha ba laihi tsakaninta da mijinta su yi sulhu ba hau teburin shawara a sulhunta a daidaita min aslaha daga aslaha wa fi qira'atin yasalaha bi tashdidi as-saji fihi idgamu sa'i fil asli fi as-saji to shine ko yusliha ko yasalaha duk dai ana nihin su yi gyara bainama ma tsakanin su sulha shi mazdarin guda ne sulha wato su daidaita sasan ta kawon su fil kasmi wato wajen rabon kwana wan nafaqati da ciyarwa bi an ta taruka lahu shay'an qalban li baqa'i sawma shine su zauna sai ta ce to mai gida ni daga yau na ɗauke maka kaza wato kenan ta ce ta saki wani haƙƙinta wato ko rabon kwana ta ce ta ɗauke mai wato rabon kwana ba sai ya sa da ita cikin rabon kwana ba lura da cewa ita ta kai wani matsayi wanda buƙatar ta yi ƙaramci don haka ba ta ma buƙatar to ko kuma wajen labaka ta ce na ma ɗauke ina da kayana na ma ɗauke ma siyarwa ko na ɗauke ma tufatarwa ko wani abu cikin haƙƙinta ta ce ta ɗauke mishi me yasa za ta yi haka ɗaliban ne baka iso ba don tana neman zamantakewan nan ta ɗore tsakaninta da shi kada wannan halin da take hange gare ya kai ga ya saje ta bayan rabu yadda zalika in ta yi ta da haka shi kenan haƙƙin ɗan adam ya ce ya saki haƙƙi ne shi kenan Allah ya babu damuwa Allah ya yaji wa illa in ko ba ta saki haƙƙinta ba ta ce ita sai an ba ta duk haƙƙinta gaba ɗaya rabon kwana tufatarwa siyarwa da sauran haƙoƙi fa'ala zauji an yi wa fiya haƙaha wajibi ne akan miji ya cika mata haƙƙinta aw yufariqaha ko kuma in bai iya ba to sai ya rabu da ita dama qur'ani ya ce imsakun bi ma'rufin aw taqribun bi ihsan sharadi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasulhu khairun amma sulhu yayi wato ko yaushe in aka samu jayayya tsakanin mutum biyu ko tsakanin mata da miji ne ko tsakanin ɗan kasuwa ko makwaci da makwaci to yin sulhu tsakanin su shehe alheri min alfurqati yahi a ragu tsakanin mata da miji wan nushuzi wal iradi kuma yahi a samu ɗauke kai ko kuma kauda kai ga ita mata ɗin saboda haka alqur'ani yana kwadaitarwa tsakanin mata da miji ko yaushe a yi sulhu a daidaita kada abin ya kai ga rabuwa shine yace qala ta'ala fi bayani ma jibil alayhi al-insan ubangiji yana mana bayanin tabi'ar dan adam wato wanda aka halitta shi da ita Allah madaukakin sarki yace wa umdiratil anfus shuhha wato an halartar da rayukan dan adam ga ruwa shuku shine shiddatul bukhl tsananin ruwa da son ai jibil alayhi an halitta dan adam akan wannan halin son ka son kai da son abi ne bai son ya rabu da shi faka annaha hadratu ka ce dai rayuwar dan adam tana nan ko da an kai ruwa ko da an kai halitta ruwa tana nan gaba gare ta don haka wato tana da ruwa la tajibu anhu ba ta rabuwa da almana abinda aya take nuni anan annal mar'ata la takadu tasmahu li nasibiha da wuya mace ta yadda ta saki haƙƙinta rabon nan nata na kwana ciyarwa tufatarwa ta saki wannan haƙƙin min zawjiha daga mijinta war rajulu shi kuma namiji la yakadu yasmahu ina da wuya shi rangwanta alaiha gare ta bi nafsihi da kai ne idza ahabba ghayraha in ya zan wato rayuwa tai tana hangen mata sai zan tuka ma wannan haƙƙin sai yayi nauyi to amma dai adalci wajibi ne a koyaushe wa in tusinu Allah madaukakin sarki ya ce in kun kyautata kuka kyautata ishratan nikahi kuka kyautata ishratan nisa'i zamantakewa da mata kuka kyautata kuka insani ba ku tauye musu haƙƙi ba har ma kun ka ƙara musu wani abu wanda ba ma wajibi ne ba kun ka ƙara watattaku kuka ji tsoron aljawra wato zalunci alaihin da akan mata fa inna allaha haqiqa ubangiji kana bai gusance bai gushe ba bima ta'maluna khabira masani ne ga abin da kuke aikatawa bai jazi kun biki sai ya saka muku shi saboda haka wannan aya ta yi mu'alaja ta tattauna matsala yadda za a magance matsala tsakanin mata da miji idan wani yanayi ya shigo na canji na zamantakewa tsakanin Allah madaukakin sarki ya ce walan tastati'u
an ta'dilu bainan nisa'i walau haramtum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa wa in tuflihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafuran rahima
wa lan tastati'u an ta'dilu ubangiji yace ba za ku iya daidaita so tsakanin ku bainan nisa tsakanin matayenku ba za ku iya ba daidaita so ba wai ba ku iya adalci ba wanda ya fassara wannan wurin cewa maza ba ku iya adalci tsakanin ku da mata ba haka Allah yake ne domin Allah bai cewa ka yi abu kuma ya san ba ka yi ne kaga kenan akwai talakuli an ce kai adalci tsakanin mata ko ba ka yin adalci to kaga Allah bai umurci mutum da abinda bai yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai azama rai sai abinda take yi ashe wanga adalcin da anka ce maza su yi tsakanin matan su biyu ko uku ko hudu to suna iya wannan adalci wato adalci wajen ciyarwa da tufatarwa da rabon kwana da mu'ashara mu'amala wannan namiji yana iya adalci nufa Allah ya wajabta mai yin adalci amma so aikin zuciya ne yana yiwuwa ga mutum biyu ko ɗayanka ne ko ƴan uwanka ne ko matanka ne kana son su amma wannan ya zan 90 cikin 100 wanga 80 cikin 100 wanga 70 cikin 100 amma ake kowane 90 cikin 100 ko kowane 100 cikin duka 100 ba ka yin haka domin me domin ba aikin ka bane abin da yake shi son zuciya so cikin zuciya to wannan so na zuciya koda kuna son ku daidaita tsakanin mata biyu ko uku ko wace son ta ya zan daidai 90 cikin 100 ko ce 90 cikin 100 ko ce ko kuma 80 cikin 100 ko ce 80 cikin 100 to Allah ya ce ba za ku iya ba walau harastum ko da kuna fadayen haka fala tamilu kullal maila Allah ya ce amma kada ku karkata gaba daya ila allati tuhibunha zuwa ga wannan da kun kai so bil qasmi wajen raba kwana wannan nafaka da ciyarwa wannan abin da a cikin zuciya na hihikon so sai ja sai a yoga ba ta kwana biyu ba kwana guda Allah ya ce taku da yanka kada ku yi haka ko wajen ciyarwa wannan a wuce hakkinta wagga a rage mata hakkinta kada ku yi haka wannan son na zuciya ku koyi Allah ba zai kama ku da shi ba amma in kun ka fito da shi ga hili ku kai aiki da shi to wannan Allah zai kama ku saboda ku yi zalunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fatadruha aitataru kul malla anha sai ku bar wannan da aka karkace ba aka bar ta kal mu'allaka kamar wanda an rataye ma'ana wannan da son ta bai kai na waccan ba to in aka samu aka fito da wannan son ga hili aka yi aiki da shi to za a bar waccan guda kamar ratayayya allati la hiya ayyimun ita ba gauruwa ba wala zatu ba alim ita ba mai miji ba tana nan tsakiya tana nan jingine take kora ita take wannan haramun wa in tuslihu idan kuka yi gyara bil adala fil qasmi bil qasmi wato kuka yi daidai to kuka yi adalci wajen rabon kwana watatta ku kuka ji tsoron Allah kuka kiyayi yin zalunci ga guda fa inna Allaha kana ghafura to Allah hakika ubangiji mai gafara ne ne ma fi kulubikum ga abinda a cikin zukatan ku min al maili na waccan karkata ta zuciya rahiman kuma mai rahama ne duk da ku fi zalika ga wannan to wannan shine bayani akan adalci wanda Allah ya dora wa mutane mazaje da kuma wannan daidai tanso wanda Allah ya ce bai aza musu ba don ba su iya annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya yi rabon abinda yake iya rabawa ga mata ne ko wani abu ne na ke ko kuma abinda yake iya rabon kwana duk da cewa ba a wajabta mai rabon kwana ba sai ya ce Allahumma hadha kasami Allah wanda shi ya rabo na shi ma astadi ga abin da nake iya Allah kada ka zarge ni ga abin da bai iya shine abin da ya shafi so daidaita so cikin zuciya to aya ta gaba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in yatafarraqa
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا
وإن يتفرقا إن أكيتا وقالن ديديتا وديديتا سلهم تا أجار ونا أجار ونا أما أبي يكا أكار حتى تأكار فالله مدعو كنسر كيسي وإن يتفرقا إن سورة بدون أي الزوجان بالطلاق وتسكر أبو أكسا مسكي سكان يبن الله كلا to Allah zai wadatar da kowane ɗayan su an sai da yi daga abokin zama ne min sa'ati yi daga yarwashi ai fadalin yi daga baiwa ce kenan a tsawon zama ana zaune ba daɗi a rabu rabuwa ba ta daɗi ko ba ta da fa'ida to amma in abin ya kai tilas sai haka aka rabu to akwai cewa ko shi ma nufin da ya fi sai ya rika samun damuwa da tunawa ya aka yi haka saboda dalilai da yawa saboda lokacin da mutum a wani mace a yan uwanta akwai gumunta ko yanzu ko yan uwan masu na yanzu da su da ya fi so ta da Allah bai jin damuwa yana yi wa zamanta gida ne ta kulla kulla ta kudda kudda da mahaifiya ce ko da yan uwa ne na saba ganin yan uwan miji ana jayayya tsakanin miji da mata duk su shiga cikin matan nan babu mai goyon bayan mijin nan ko guda mijin ba su goyon baya ne wannan mata suke goyon baya sai an kai magana sau ce shi abai da halin kwarai wancan ba ta da mai komi wancan ta kirki ta wani saba sannan matsalar gari ta gidan to kaga duk waɗannan matsaloli na to yin akwai ɗaya ba yin akwai yara tsakanin kaga waɗannan yaran an samu su wani tunani an ɓata musu rai sannan ita kuma ga damuwarta da waɗannan yaran ɗan saboda haka amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake to Allah zai wadatar da mijin daga matar ita ma wata Allah ya wadatar da ita daga wannan mijin shine da an yi rubuta ha zaujan gairu Allah zai arzuta ta ya bata wani miji wanda ba shi ba koma wanda yi wayar rubuhu sannan Allah ya arzuta miji shi kuma gairu ha wata mata wanda ba ita ba ina yi ba ya samu da tsahi Allah ya alƙawarin in har an kai ga haka to shi kuma Allah zai musu baiwa wa kana Allahu wasi'an Allah bai gushe ba mai yalwatawa ne da talbihi ga halittunsa filfadula a cikin falala hakiman kuma Allah gwani ne shi ma dabbara hulun ga inda Allah ya shirya wa halittunsa wa hada takibu wannan takibi wato wannan bidiyon bayani ya zo ne a lafin datar rijali wato a kan abin da ya gabata can farkon sura inda aka ce a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wannan shi ne aka yi bayani a karfafa bayanin su domin abin ya ƙara fitowa ga ƙini to wannan aya kamar ta nuna ko da ishirya ta muku ishara ne cewa Allah ya alƙawarin zai wadatar da miji da mata ta hanyar saki in suka saki juna ko to in an kai aure ba shi ko aure ba ana samun wadata da gare ko ba a samu akwai aya ko babu Allah ma baka da aya
la ta dalila anna Allah yuhibbu ba da yalika
abrasi shi dai ka sani to bayan wannan akwai wata aya inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
no.
إن يكونوا
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ankihul ayama minkum to aure mataye wanda ba su da maza daga cikin wato gobraye ko kuma gudare wanda yake da al'ayyimu shi ce ita ce wanda ba ta da miji al'ayyi jami'in sa al'ayama sannan wa salihina min ibadikum sannan ku aurar da mata wanda ba su da miji sannan ku aurar da salihai daga cikin bayan kenan ayat tana faɗaitarwa cewa a yi ƙoƙari waɗanda ba su da aure a samu musu hanyar yin aure to can a ƙarshen ayat sai Allah ya ce in ya kunu fuƙara idan su waɗannan mazan da matan sun kasance talakawa ne yughnihimullah Allah zai wadatar da su min fadlihi daga baiwa tai sanadiyyar auren kun ga ce aure suna zama sanadiyyar a samu wadata Allah ya kawo musu wadata yana da talauci sai Allah ya kawo ya wadata sanadiyyar kun ga wanga ɓangaren ke nan ko wanga ɓangaren aure can kuma Allah ya ce wa in ya tafarraka yughnihimullah kullum min sa'ati in suka rabu Allah zai kawo muku wadata daga junansu daga baiwa ce daga yawa ce to kun san akwai wata magana da ake taya ko a matsayin hadisi amma muna tare da dokta na Islamic studies bari mu ji shin hadisin ya inganta cewa wani ya taho wani annabi ya ce talauci gare sai ya ce kana da aure ya ce bai da aure to ya ce sai ka yi aure ya ce ya yi aure ya ka abin nan bai daga ba ya sake dawa ya ce to a talaucin nan bai daga ba ya ce to kare ya aure wai har ya kai mata hudu to wai ya magana hadisi nan ga wata mala to ina jin hadisin nan babu shi an yi bid'a an gaji ba a gane ba an yi bida ba a gani to amma ne tushen ayar ka yana nuna cewa ana iya samun wadata daga aure to kaji akwai hadisin dan mas'udu ko asar daga ibn mas'udu cewa ku nemi taimakon Allah da neman arziki ta hanyar aure kaga duk ma'anar ayar gaji dan mas'udu ai ya takallama bil qur'ani domin wato suna makarantar qur'ani su ne malaman amma imamul qurtubi ya kawo wata riwaya wata hikaya ba hadisi ba ne hikaya ya ce wa ruwiya an jafar ibn muhammad an ruwaito daga jafar dan muhammad shi ne wanda ake ce ma ja'far sadiq ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci cikin malaman madina malaman musulunci duka sun yi ruwaya da gare shi akwai hadisai da aka ruwaito gare shi malik imamuna malik ya ruwaito su buhari sun ruwaito amma in shi ana cewa yana ɗaya cikin limaman kamar yadda suke cewa sayyidina ali da imamu ali cikin limaman su hasan da husain cikin limaman su to shi ko ja'far sadiq cikin zuriyar husain ne domin shi dan muhammadu bakir ne shi ko muhammadu bakir dan Ali ibn Husayn ne shi ko Husayn dan Ali dan Abi Talib to haka yana cikin zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gemin Imam Husayn amma jingina da yan shi'a sun kai gare bai rage mai daraja yana nan da daraja sai malamin musulunci kuma wato malami na Allah mai yawan ibada mai yawan karatu na taɓa karanta wani tarihi da ake cewa shina cikin waɗanda agaba-gaba cikin malaman musulunci wajen haɗa ilimin addini da na zamani masanin kimiyya'u ne ya za ku fassara mana kimiyya'u chemistry sannan masanin physics ne sannan masanin likitanci ne a ambata ilimomi na zamani da yawa an ce akwai babban malami na kimiyya wanda ake ce ma Jabir ibn Hayyan to gare shi yayi karatu duk wanda suke da karatu wanda suka san karatun zamani da philosophy suna karatun Jabir sun san sunan Jabir ibn Hayyan to gare kara ka san ko ai da za a ciya kamar da babane ko to saboda haka alama ce ta ilimin Imam Jafar As-Sadiq an ta abin da za ake ce mai As-Sadiq saboda ba ta bayan kariya gare babu kariya kariya ba ta fitowa ta ji ta gabaki ne sai ake ce mai Jafar As-Sadiq to an ruwaito da gare shi anna rajulan cewa wani mutum shaka ilayhi al-faqara ya kawo mai koke da aka maka Allah ga hukumala ya sayyidi talauci ya dame ni ina da matsala na samu jaraba da talauci fa amara hu bin nikah sai Jafar Sadiq rahimahullah sai ce sai kai aure sai ce aure fa zahaba rajulu fatazawwaja wannan mutum ya sai aure thumma jaa ilayhi wa taka ilayhi al-baqara ya saki dawa karo na biyu yace aka maka Allah talauci ne yana nan cikin gidan nan bai sai ko ina ba mu rabu da shi ma to fa amara ku bi talaki yace to wannan matar da ka aura saka ta sai ce ya saki matan ya saki auren da bai a bai ce kara ba sai ya saki saki wannan matar da ka aura fa su ila an hadhihi al-aya sai aka tambaye shi game da wannan aya cewa waka da muka karanta wa in yatafarraqa ibnillahi kullu min sa'ati da aka tambaye shi fa qala sai yace amartuhu bin nikahi farko da ya kawo min kokin talauci na hore shi da yin aure la'alla gum min ahli hadhihi al-aya ko ta ya zama cikin wasu mutanen wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yace in yakunu fuqara ibnillahi min fadli don akwai waɗanda ke nan Allah ya tanadar ma ya zan sanadiyya abikin su da wadatar su ta huska aure ba kowa da kowa ba to in yana ciki to sai ya zan a dace ya rabu da wannan talauci yace to falam yakun min ahli tilka al-aya don haka sai ni da ya dawo sai na gano bai cikin waɗanda wannan aya take aiki a kansu yace to to da nika haka amartu bi talaki sai na hore shi da take fa kultu fala Allah bi ahli hadha al-aya da to wala Allah yana cikin wannan in sun karbu ta hanyar rabon nan sai Allah ya kawo su kala manya to saboda haka cewa ai aure saboda a guje talauci dai daga jikan manzon Allah wannan shi an samu wannan hikaya ya daga jikan manzon Allah amma dai hadisi kara daga manzon Allah to har yanzu dai muna nan ana ga walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ka karanta ko walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah shi yake da mallakar duk abin da a cikin samai da duk abin da a cikin kasa akwai mai ja babu jayayya ba wani tudun da wani yace shi ya adda mallaka wanga ba Allah ya halitta shi ba ba wani yanki ba wani abu na halitta wanda wani ke ikirarin cewa shi halitta shi za haka duk kayan Allah ne sai dai wanda zai ba aro ya ba shi ko mustakhlaf wanda Allah zai sanya khalifa Allah ya ba shi tsaro cewa tsare wannan walaqad wasayna alladhina utul kitaba hakika mun yi wasiyyi mun yi umurni ga waɗanda an kaba littafi wato ahlul kitabi yahuda da nasara min qabli kun wanda aka ba littafai gabanin wa iyyakum sannan mun yi muku umurni wasiyyi ya ahlul qur'ani ya ku mutanen alqur'ani anittaqullah wannan wasiyyar ta Allah wannan umurni Allah shine ku ji tsoron Allah ay khafu iqabu ku ji tsoron hukuma Allah da an tuki yau shine kuwa Allah biyayya subhanahu wa ta'ala dama takawa tana nufin bin umarni Allah mutum yayi abinda Allah ya ce ya aikata ya bar abinda Allah ya ce ya bari in yayi haka wannan umarnin Allah da hannuwa da hannun Allah sun zangar kuwa gare shi kariya daga barin shiga wuta don haka ya ce ittaqullah ko ittaqillah ana cewa sa garkuwa sa kariya tsakaninka da azabu Allah to ba ka da wata garkuwa ko wata kariya tsakaninka da azabu Allah sai wannan bin umarnin Allah da hannuwa da hannun daga hannun wa kulna kuma mun ce muku ko mun ce muku in ta kafuru in kuka kafirta bima wasitun bihi kuka bar wannan wasiyin wannan umurni na Allah fa inna Allah fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi to lalle abinda a cikin samai da abinda a cikin ƙasai duka na Allah ne khalqan wa milkan wa abida Allah ya halitta wannan halittun shi yadda mallaka su kayan shi ne kuma bayi ne fala yadurru bi kufrikum Allah ba zai cutu ba don mutane sun kafirce sun ki mai biyayya wato da ake duk mutane gaba ɗaya kowa ya bijire ma Allah ya ce ba mu yin abin da kake so ba mu bari abin da kake a bari to mutane su za su cutu ba Allah zai cutu ba domin da'a masu da'a ba ta ƙara ma Allah komi sabon ma sabo bai rage ma Allah komi sai dai su sha azaba ta duniya da ta lahira Allah ya ba mu ikon bin umarninsa wa kana Allahu ganiyan Allah ya kasance mawadaci an khalqin an khalqihi wa ibadati wato mawadaci ne daga halittunsa ba ya buƙatar taimaka mai tara mai wani abu ko wani arziki ko wani abinci kuma ibadarsu ma ba ta ƙara mai daraja ba ta ƙara mai mulki kamar yadda wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa
liya'budun ma uridu minhum وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجنس الجنة متعجل ودن قومي في دن سبوتاني ما أريد منهم من رزق بعد منهم wani arziki da gare su mun san bayina da mutane ke mallaka in mutum ya mallaki bayi sai yanki katayen gona ko fage don su zanta zuwa su nemi aiki ko haka ba ko ya samu shanu garukan shanu su taimake su domin bayin nan za su ƙara wa tattalin arziki ne faɗi da ƙarfi to shi ubangiji bai buƙatar wannan ƙari wato ko abinci ko tattalin arziki daga bayansa aljannu da mutane baki daya amma wuri ba yi tsaye mun kuma ba da neman su ciyar da ni inna Allah huwa razzaq Allah shine mai azzatawa zul quwwati matin wanda yake kuma ma'abuci karfi wannan shine matsayin Allah subhanahu wataala a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi kudusi ne cewa da na farko da na ƙarshe mutane da aljannu gaba ɗaya kanu ala ataka kalbi rajulin wahidin min sun ka zama bisa ga takawa da jin tsoron Allah da biyayya ga Allah kamar zuciyar mutum guda wanda yake takawa cikin mutane kun ga ana yi misaltawa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kowa zuciya ta zama kamar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadda shaytan hadda iblis duk aljannu gaba ya mutane gaba wannan bai ƙara wa Allah komai to kuma aka san haka da a ce han mutane har aljannu tun da farko har na ƙarshe su ma su zama ala qalbi a fajarin rajulin wahidin minkum mafi fajircin zuciyar mutum guda daga cikin mutane ko aljannu kaga ana yin misaltawa da shaytan don yayi kowa ƙarin hali da yaji rai ga Allah to kowa zuciya take zan kamar ta shaytan babu na ƙwarai to wannan bai rage ma Allah komai saboda haka wa kana Allahu ganiyan hamida Allah bai gushe ba mawadaci ne kuma abin gode ma mahmudan fi sun'ihi bihi walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard
walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa billahi wakila إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا
نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض الله شئت ملكين دعبين أتكين سمي دعبين أتكين كسي kun ga nan kararrabu an maimaita walillahi ma fi samawati har wuri uku ko to wani wanda bai san sirrin Qur'ani ko bai san da lugar Larabci take ta yawa sai ya ce Qur'ani ana takarari Qur'ani ana maimaita magana guda sai ga an maimaita ta so biyu ko so to mi da ba a barin guda ɗai ai guda ɗai ta isa ba sai an maimaita sauran ta ji jahilci bai san Qur'anin shi yasa aka ce wai mustashriqun miyagun turawan nan da sun ka shigo suka koyi larabci suka koyi Qur'ani suka koyi hadisai da fiqhu shina cikin suka da suka alqur'ani wai alqur'ani yana da takarari alhali takarari a wajen malaman balaga ma suna cewa at-takarau li fa'idati in ya zan takarari don wata fa'ida ce ko ga maganar ɗan adam babu komi mutum ya maimaita wata magana domin wata fa'ida da zai ƙara abinda kawai adda damuwa wajen malamin balaga takararun mumillun wato wanda yake takarari na ba wata fa'ida ta maimaita zai kosar da mai sauraro to amma duk abinda ka ga an maimaita cikin alqur'ani akwai wata fa'ida maimaita shi ko kissa ta annabi Musa ka ga an maimaita ta nan can kuma kissa annabi Musa ko Samuda da Ada can ga kissa Samuda nan ga ta Samuda can ga ta Ada kuma nan ga ta Adawa to akwai fa'idar da kissa an kai haka akwai malamai da suka yi rubuce-rubuce akan wannan da yawa akwai wani tayi da aka yi ce ma al-burhan fi tawjihi mutashabihi al-qur'an yayi mu'alaja wannan kadiya sosai da sosai duk abinda aka maimaita cikin qur'ani sai da ya ambace shi a ambace shi nan saboda kaza nan kuma ambace shi saboda kaza to ba shi ne ba akwai malaman da suke wannan rubutun da yawa in muka duba tun farko da aka ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ya biyo baya gare shi wala kada wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah kamin Allah ya horo akan takawa sai ya tuna muna cewa ba shi adda mallaka mu shi adda mallaka sammai da kasai da abinda a cikin su saboda haka ashe neman da yake yi ta mu ji tsoron sa mu biyayya gare shi ba dan mu kara mai wani abu na duma to yana da cikakken mallaka ga duk abinda a cikin sammai da kasai kaga an kawo shi da a kawo dalilin umarni da takawa sannan na aka ce wa in takaburu fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kuma an kawo lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi shi kuma don a nuna muku cewa ko kun kutulce ma Allah ba ku kutulce shi da komai ba ko da duk kun kafirce ba ku kutulta ma Allah da komai ba sai aka sake jaddada cewa fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi nan kuma aya ta 132 an ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sai aka ce wata fa billahi wakila domin a nuna mana cewa Allah shine ya kamata a miƙa ma al'amari domin tunda dai shi an mamallakin sammai da kasai to ya cancanci mutum ya miƙa al'amari ne gare shi kamar yadda ayatul kursi take nuna cewa wala ya'uduhu hibruhuma Allah shi adda mallakar abinda a cikin sammai da kasai kuma tsaronsu da kulawa da su bai mai nauyi to kaga wannan ayat fa'idan maimaita walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi don abiyo da wakafa billahi wakila wallahu a'lam ai shahidan bi anna ma fihi ma lahu Allah ya isa mai shaida cewa abin da cikin sa mai daga sai shine yake da mallakar su in yasha yuzhibukum in yasha in Allah ya ga dama yuzhibukum ayyuhan nas zai tafiyar da ku ya ku mutane ya kawar da mutane daga doron kasa gaba daya wa yati bi athari ne yazo da wasu mutanen badalaku ko yazo da wata halitta ta daban ba ku ba kamar yadda an yi lokacin da babu dan adam musu doron kasa ko ba ai ba an yi lokacin da babu dan adam musu doron kasa a wancan lokaci aljannu sun yi lokacin da su suke rayuwa musu doron kasa in ka ga wani gari garin aljannu na in ka ga wata masarauta masarautar aljannu ta in ka ga wata gwamnati gwamnatin aljannu ta to amma da suka yi wa Allah laifi sai Allah ya yi gaba da su yace su koma muku da tsaurukka da tsigirai wanga doron kasa da ƴan adam za su zo su zambe su zambe wannan sai suka zan halifofi daga lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam zuwa yau don haka aljani in ka ga ya shigo cikin inda muka zama fata yayi ba wani ne da ba da shi ba du'a zuwa ka tuntun su haye da tsaunuka da kuma tsibirai ta mazaunin su saboda haka ashe abu ne mai sauki ga Allah tun da ya gwada an gani in mutane mun ka wato in ya ga dama saboda mai himma ko ma ba mai laifi ba in ya ga dama yana iya tafiyar da mu ya zo da wasu hali wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ya kasance mai iko ne akan haka من كان يريد ثواب الدنيا
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
من كان يريد ثواب الدنيا wanda yake nufin sakamakon duniya da aiki ne yana yin aiki wanda ya kamata a nemi lada amma shi ba lada yake so ba duniya yake son a bashi da wannan aikin da yayi fa inna lillahi thawabud dunya wal akhirah to ya sani cewa da sakamakon duniya da na lahira duka wajen Allah yake liman arada wato ga wanda ya nuhe shi la inda gairihi ba a samun duniya ko lahira wajen wani Allah falema ya talima ahaduhum al-akhassa to me zai sa mutune ne mai makaskanci shine sakamakon duniya wa halla talab al-a'la bi da bai neman sakamakon mafi daukaka da ya khilafi shine ya ikhlasi ya zo dake aikin sai ya nuna Allah hay su kana matalabuhu la yuda illa indahu da yake ba a samu wannan abin da yake bada sai wurin Allah kamata ayi mu nemi duk abin da zamu nema wurin Allah kuma in zamu yi aiki mu yi aiki don Allah domin mu samu sakamakon lahira وكان الله سميعا بصيرا الله بيغشي ba mai ji ne kuma mai gani ne li jami'a hawali Allah ya sani kuma yana gani yana jin dukkan halayya al-mawjuda samanni wa huwa taqibun bi qawlihi wannan bayani ne ga abin da ya gabata sai inda Allah yace wa abdullah ku bauta ma ubangiji wala tushriku bihi shay'a kada ku hada wani da shi ila qawlihi ta'ala hazwa inda Allah yace wa nudkhiluhum dhillan dalila za mu shigar da su wata inuwa da wani ma ita ce inuwa aljanna na lokaci yayi alhamdulillah lura da lokaci za mu tsaya nan sai kuma gobe Allah ya hana mu ta Allah ya saki hada mu muna roƙon Allah Allah ya karɓa mu da wannan aiki ya sa mu tare a cikin lada kuma Allah ya amfanar da mu da wannan ayoyi da muka ji ما طيب ما يفعل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله آمين